بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 17 ga watan Zulqa'ada hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 25 ga watan 5 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitabi was Sunna littafi ne na ainihin wato doctor littafi Allah attach daga nan da Allah littafi ne na doctor Abdussalam bin Abdullah Sulaiman kuma wannan shine darasi na 15 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu game da karantar da yaro ko yara alkur'ani mai girma wato a cikin gabobin da muke tattaunawa na yanda ake tarbiyantar yaro daga shekara 7 zuwa 14 to a daidai wannan gaba ce mai kyan gaske da ya kamata a tarbiyantar da yaro ta hanyar karantar da shi alkur'ani kamar yadda muka karanta yana daga cikin muhimman al'amura da suke taimakawa wajen tarbiyyar yara karantar da su alkur'ani duk wani shedanci da shedanu da ibulisanci da ibulisai duk sukan akan kore su daga kan yaro matukar a wannan gabar ba a yadda ya makara ba aka yi kokarin hada shi da alkur'ani daga lokacin da ya shekara 7 har zuwa wannan shekara ta 14 idan har muna nufin ƴaƴanmu da alkhairi idan har muna nufin ƴaƴanmu da samun ɗaukaka ta duniya da ta lahira to lalle mu kwadaitu matuƙa wajen karantar da su littafin Allah su iya karanta shi su haddace shi su san ma'anarsa su zurfafa tunani a cikin sa dan su gano irin abubuwan mamaki da abubuwan al'ajabi da kuma mu'ujizozi irin na alkur'ani sannan kuma su yi aiki da shi musamman a wannan marhala ta shekara 7 zuwa 14 marhala ce ta haddace alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alkur'ana wa 'allama wanda yafi kowa alkhairi cikin ku shine wanda ya koyi karatun alkur'ani kuma ya koyar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana daukaka wasu mutane da wannan alkur'ani kaman yanda yake kaskantar da wasu yayi kasa-kasa da su sakamakon watsi da rashin ko unguwa ko kuma da ko unkula da suka nuna game da ainihin wato alkur'ani mai girma da yawa daga cikin malamai kwararru an samu sun haddace alkur'ani kafin shekarun balaga ma'ana da yawa an ka karanta tarihi za ga manyan maluma na musulunci manyan magabata da ake jin duriyar sa a duniya sun haddace alkur'ani kafin balaga su kamar Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala an ce ya haddace alkur'ani yana dan shekara 7 kaga wannan akwai baiwa kware da gaske a ciki sannan kuma akwai tarbiya da tsari irin na iyaye domin akwai mutanen da dayawa suna da baiwa mauhubai ne amma an bar baiwar ta tsiyaye a banza ba su more ta ba da koda mutun dan baiwa ne to in yayi sa'a ya fito kuma a gidan da aka gano baiwarsa ko aka fahimci baiwarsa ko aka sashi a makarantar da malamansa suka gano irin hazaka da baiwar da Allah ya masa to in Allah ya ce maka sai ga an ci gajiyar wannan baiwa da Allah ta'ala ya masa domin akwai wanda suke yan baiwa ne Imam Shafi'i dan baiwa ne in ba da haka ba ba dan tsari ba duk baiwar shekara bakwai a ce mutun ya hadace alqur'ani kaga an lura cewa ba sai an bashi ya kai shekara bakwai din ba kila tun daga shekara irin biyar ko shida aka fahimci wannan yaron daban yake da irin sauran yara da haka a jira sai ya shekara bakwai kamar an makara tun yana kafin ya kai bakwai kawai aka fara haddatar da shi alqur'ani cikin yaddar Allah yana cika shekara bakwai ya hadace alqur'ani to da kai ma a matsayinka na uba mai tarbiya ya kamata ka gane a cikin ƴaƴan da Allah ta'ala ya azurta ka da su akwai ƴan baiwa ana samun wani za ka ganshi gifted ne daban yake yana da kwakwalwa fiye da ta sauran yara kuma ana iya samu a gidanka ana iya samu a gidanta ana iya samu a yaranka ana iya samu a yaransa ko yaranta to da ka rashin lura da irin wannan wallahi da yawa ana asaran masu irin wannan baiwar ko kuma layin da ya kamata a dora zai ga ba wannan aka dora su ba wanda da an dora su a wannan yanda suka nuna baiwa da kuma sha'awar su da wannan bangare za su bada mamaki to wannan shine irin abin da magabata suke yi kuma duk malami mai tarbiya ya kamata ya san haka iyaye da suke tarbiyantar da yara ya kamata su gane irin wannan yanzu mun taba tattaunawa da wani cikin iyayen yara shi yana son dan nasa ya karanci abin da ya shafi boko kuma bangaren kimiya to shi kuma yaran nasa sai yake da sha'awar haddar alqur'ani to akai ta dai kai ruwa rana shi yana so ya haddace alqur'ani shi kuma baban yana ganin a'a shi baya dan har an fara sa shi a irin musabaka da waye kuma yana nuna hazaka amma baban yake nuna sha'awar yana son shi dai ya boko to a lokacin ina daga cikin wanda muka tattauna da baban kuma na wayar masa da kai duk da a lokacin ma dai bai gamsu 100% ba amma dai na tattauna da shi na nuna masa tunda ba cewa yayi nakan da kake so ba zai yi ba balma a cikin tsarin nakan yake amma tattare da haka kuma yakan waru wani lokaci yayi wancan to abinda nake takaita muku wallahi yaron baiwarsa ta isa Allah ta'ala ya azurta shi da hadda alqur'ani kuma taban mamaki tilawa mai karfin gaske to kuma gashi alqur'anin ya sa ya je kasashen da yawa wanda kila wanda inda ma a wannan layin yake kila har ya gama rayuwarsa ba lalle je wannan kasashen ba to kaga wannan yana nuna maka inna Allah yarfa'u ainin wato aqwaman li hadha alquran inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman to da haka wannan yana daga cikin abin da yake mai matukar muhimmanci kallan irin yaran da Allah ya baka ka kallin yana da baiwa shi yasa a cikin kwanan nan muka tattauna da wani cikin iyaye yake cewa gaskiya ya zo ne mun bayani shi kuma ya fahimci yaran nan nasa kuma ya sha jin sa yana magana baya son karatu to da haka sai masa wata hikima yace malam mun yi an yi ta fama an abin nan to amma dai ni ma ina na sha jin kalamansa cewa bai da sha'awar karatu kuma ba shi da wani nasibi mai yawa a karatu yace to tunda dai an dan samu abin da ya samu kuma shi kansa na bokon ma duk shi gaba ɗaya biyun ma ba wai ya na addinin ba hadda na boko yace to sai kawai ya kai shi kasuwa zai yi wannan gurgudo zai yi wancan gurgudo kuma ga kasuwa an hada masa da ita to wayannan da abubuwa ne wanda ya kamata a matsayinka na uba ka kula da waɗannan a cikin yaran ka za a samu wannan da haka shi sa Imam Shafi'i kaga da ya samu wannan sai ya haddace alqur'ani cikin shekara bakwai haka Imam Nawawi an ce ya haddace alqur'ani cikin shekara 10 Ibn Taymiyya an ce ya haddace alqur'ani kan ya balaga haka Samahatu Sheikh bin Baz shi ma an ce ya haddace alqur'ani a irin waɗannan shekaru din hakika magabata na kwarai sun nuna kwadayin su da sha'awar su kwarai wajen su ga sun haddace alqur'ani da koyansa da kuma karantar da shi ga yayayensu an karbo daga Ata ibn As-Sa'ib wannan mun karanta shi duk karatun mu ne na satin da ya gabata ko qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa kana as-salafu yahrisuna ala ta'allumi al-qur'an da haka magabata na kwarai sun kasance suna matukar kwadayi da sha'awa akan ta'allumi al-qur'an koyan al-qur'ani wa fahimihi da fahimtar al-qur'ani wala amali bihi da kuma aiki da shi kuma mun ga rayuwarsu ba su yi da na sani ba ba su tabe ba ba su shiga irin cikin kuncin da muke ciki ba ba su fada irin jidali da kwaramniyar da muka fada ba da haka kaga kuma alqur'ani ne da haka sun kwadaitu matuka wajen haka wa huwa al-asas domin alqur'ani shine tushe kuma hatta iyaye yan boko abinda suka kasa fahimta kenan shi alqur'anin in ya shiga cikin kwakwalwar yaro wani haske ne abinda kake so yayi ma sai yafi fahimta safiye da yanda kake tsammani to da haka shi alqur'ani tushe ne faqad kana annabi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul qur'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance halayensa da dabi'unsa alqur'ani ne kama akhbarat bidhalika aisha radhiyallahu anha kaman yanda uwar mu'minai aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda take ba da labari cewa in kana so ka gane halaye da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ne to kaga a cikin wannan akwai karantar da ni da karantar da kai matukar kana so danka ya tasirantu da alqur'ani ya taso da irin halaye masu kyau na gaskiya rukun amana tausayi jin kai rahama da sauran abubuwa amana to ka karantar da shi wato a dora shi akan layin alqur'ani insha Allah zai taso da zai tasirantu da dabi'u masu kyau irin na ainihin wato alqur'ani wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad din sa hadisi wato mujalladi na 42 shafi na 353 hadisi na 25,547 ka kuma duba tafsirin Ibn Kathir a mujalladin sa na 7 shi ma daga shafi na 187 188 zuwa 190 daidai za ka ga duk bayanan da muka karanta yanzu wa inna mimma yushajja'u wa inna ma yushajja'u al-aba 'ala al-hirs fi ta'limihim fi ta'limi abna'ihim al-qur'an wa inna mimma yushajja'u al-abna ko aba yana daga abinda zai karfafi gwiwar iyaye yana daga cikin abinda zai shajja'a iyaye ya kara wa iyaye kwarin gwiwa da karsashi 'ala al-hirs akan sha'awar su da kwadayin su fi ta'limi abna'ihim al-qur'an wajen su dage wajen karantar da ƴaƴansu alqur'ani ma jaa fi zalika abinda yazo game da hakan min alfada'ili na falaloli allati akhbara biha annabi sallallahu alaihi wasallam wa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan su wato daga cikin abinda zai kara wa iyaye kaimi wajen su karantar da ƴaƴansu su kai ƴaƴansu inda ake karantar da alqur'ani su kuma dauki gabara da nauyin kula da ainihin karantar da su da ainihin abin da ya shafi dawainiyar makarantarsu wajen su ga sun karanci alqur'ani saboda akwai hadisan falala game da wannan muhimmin aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa min zalika na daga cikin irin waɗannan hadisai na falala a game da abin da muke tattaunawa ma rawahu sahal ibn mu'az al-juhani shine abin da ainihin wato sahal ibn mu'az al-juhani ya ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara alqur'ana wa amila bihi ulbisa walidahu tajan yawm alqiyamati dawuhu ahsanu min dawi ash-shams fi buyuti ad-dunya fama dhannukum billadhi amila bihadha rawahu abu daud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara alqur'ana duk wanda ya karanta alqur'ani wa amila bihi ya kuma yi aiki da alqur'ani man qara alqur'ana wanda ya karanta alqur'ani wa amila bihi ya kuma yi aiki da alqur'ani ulbisa walidahu tajan yawm alqiyama za a tufatar da iyayensa da kambe irin na sarauta shine tajan tajan ay kinayatun anil mulk was sa'ada wato wannan taj da aka ambata kaman yanda at-tibi yake fada yake cewa wato in kiyace ta cewa iyayensa za su tashi da matsayi irin na mulki da sarauta da kuma arziki a wannan ranar tashin alkiyama an fahimta iyayen wanda ya karanta alqur'ani ya haddace alqur'ani yake aiki da alqur'ani to ba shi ba iyayensa ma za a tufatar da su da kambe irin na mulki ranar tashin alkiyama dawuhu wanda hasken wannan taj kambe din a hasanu min dawi shams yafi hasken rana kyau fi buyuti dunya a gidajen duniya fa ma zannukum billazi amila bihadha to menene zatan ku ga wanda ya aiki da wannan kuma menene zatan ku an fahimta hani amari an walidaka alaihima malabisu anwari min attaji wal hula sai mai shatibiya yake cewa fa ma zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wasafwatul mala sai kawo wannan hadithin ne ya wake shi a cikin baitin shatibiya yake cewa idan har iyayen wanda ya haddace alqur'ani ya karanta alqur'ani ya iya ya kuma san ma'anarsa yake aiki da shi idan har iyayensa za a yi musu wato wani irin tagomashi ranar tashin alkiyama a girmama su a kambama su a kwarzanta su a gaban halittun duniya gaba daya a dora su akan wani mumbari na alfarma a sanya musu wasu kayayyaki irin na alfarma na sarauta to fa ma zannukum bin najli to menene zatan ku ga shi kuma dan da ya ci kwakwa ya shiga ya fita ya hana idan sa bacci ya tafafatawa har ya ga ya haddace alqur'ani ya kuma dage ya sake zurfafa wajen sanin ma'anarsa ya kuma dage yana aiki da shi ulaika ahlullahi wasafwatul mala wa inna sunni ahlullah dama inna lillahi ahlu wa khassa ahlul qur'an sunni ahlin allah madaukakin sarki to kaga wannan yana nuna cewa uban didda ya tashi tsaye ya dage wa dansa wajen ya ga cewa ya haddace alqur'ani ba wai kawai ya tinkuda shi makaranta ya rafu da shi ba a'a yana kula da shi yana kula da malaman da suke kula da yaran yana kokarin ga cewa ya samar da yanayi mai kyau wanda zai sa a samu damar karantar da yaran wajen biyan kudin makaranta a makaranta ne in kuma ba makaranta bace to in wani malami ne aka ajiye dan yaron ya haddace alqur'ani ya zama to ana mutunta malamin ana martaba shi ana kyautata masa ana kuma yi masa abubuwan da za su karfafa gwiwarsa wajen ya ci gaba da karantar da wannan yaro alqur'ani to kaga duk wannan dawainiyar da uba yayi haddansa shi bai haddace ba amma sai ya dage dan akwai iyaye masu wannan dabarar yana nan yana cizon dan yatsa shi bai samu damar haddace alqur'ani ba ko dan bai samu gatan iyayen da za su dora shi akan hanyar ba ko kuma an dora shi amma duba da wato rashin ji da kirinya irin ta yarin ta yasa yake yanzu kuma sai yake son iyayensa su yi dan haka sai yake yin din me yiwa ya ga cewa iyayensa sun haddace alqur'ani ba kawai kana son su haddace alqur'ani kawai a baki ba da da'awa ba kawai ka tunkuda yaro baka sani ba ya yake karatun ya gurin karatun yake ya nutsuwar malamin yake duk baka san wannan ba kawai ka dai tura shi kawai je ya haddace alqur'ani wannan ko shakka babu baka bada gudunmawa da ya kamata ka bayar ba wajen danka yayi hadda alqur'ani ina fata an gane wannan hadisin imamu abu daud ya ruwaito shi hadisi na 1453 haka imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad dinsa mujalladi na 24 shafi na 402 zuwa shafi na 403 hadisi mai lamba ta 1015 ba su kadai ba ma abu ya'ala ya fitar da wannan hadisin a hadisi mai lamba ta 1493 haka abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a mujalladin sa na 1 na al-mustadrak a hadisi na 567 ko shafi na 567 haka imamu al-bayhaqi cikin shu'ab al-iman hadithi na 1948 haka ibnu abdul bar a cikin at-tamhid ya kawo shi a mujalladi na 14 shafi na 135 ko hadithi na 135 ta hanyar ibn wahab da wannan isnadin da muka karanta imamu tabarani shi ma a cikin al-kabir ya ruwaito shi mujalladi na 20 shafi na 445 ta hanyoyi guda biyu daga zabban ibn fa'ida zabban bin fa'ida da wannan isnadin a cikin babin an ruwaito hadisin daga abdullahi ibn yazid daga babansa kamar yadda abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ya kawo shi isnadin wannan hadisin yana da rauni saboda a cikin sa akwai bashir ibn al-muhajir suka ce huwa wa in kana da'ifan ko da yake yana da rauni yuktabu hadithuhu lil'i'tibari wa shawahid akan rubuta hadithansa in an samu wanda zasu zama lil shawahid wal i'tibar da haka hadisin dai da'ifi ne saboda ainihin wato akwai wancan Zabban ibn Fa'ida sannan kuma akwai ainihin wato shi Bashir ibn al-Muhajir amma ma'anar hadisin tana da kyau cewa akwai hadisai wanda suke da irin wannan ma'anar cewa lalle duk wanda ainihin wato ya haddatar da dan sa alqur'ani ko ya kai shi inda za a haddatar da shi alqur'ani to zai tashi da babban rabo babban matsayi ranar tashin alkiyama wa ila man fatahu rakabul hibs to ina wanda ayarin muhaddata ayarin masu hadda ko ayarin hadda ya riga ya wuce shi ina wanda jama'ar da suka tafi don su yi hadda wannan sun riga sun kubuce masa sun tafi wa kabura sinnuhu kuma shekarunsa sun girma ma'ana ya tsufa ya manyanta wa asbaha alqur'anu yatafallatu minhu alqur'ani yana yawan guje masa amma an dan biya ma aya biyu ko uku da ya dan yi aya biyar ko goma sai ga wasu suna kubucewa saboda sabgogin rayuwa ga shekaru la yafutaka ajru hifzi abna'ik to in kai haddace alqur'anin abun ya gagara rayuwa ta yi rayuwa da an wujujjiga ka ka ba ka da nutsuwar da zaka yi hadda alqur'ani to sai malaiki ta la yafutaka ajru hifzi abna'ik to kada kuma ladan haddatar da ƴaƴanka shi ma ya kubuce maka mana hasara sai ce maka yawa kai kan baka samu damar yi ba gashi kuma har girma ya cin maka har sabgogi da nauye-nauyen rayuwa sun hauka ba ka da sukuni ba ka da lokaci isasshe da zaka iya zama kai wannan gagarumin aiki na hadda alqur'ani to ina sai kai kokari kafin ƴaƴanka su makara kaman yanda ka makara so sai kai maza-maza ka samu ladan ta bangaren su kuma akwai iyaye kaman yanda nake gaya muku wanda suke da wannan hikimar sosai kware da gaske kuma wallahi za ga tukuru suke tsayawa su ga cewa ƴaƴansu sun yi haddar suna bada dukkan hadin kai da goyen bayan da ya kamata ƴaƴansu su yi hadda saboda su ba a same yin ba kuma lokaci gashi ya ja to sai suka yi kokari su ga cewa sun dasa ƴaƴansu akan wannan dan su ma kada su makara kuma za ga wannan zai sa kai kuma ka samu ladan danka da ya haddace alqur'ani kai baka haddace ba amma za ka samu falalar haddar alqur'ani domin ka sa danka yayi fa abuna'uka amalun salihun ba'dak domin ƴaƴanka ai kyakkyawan aikin ka ne bayan ka mutu haka in ka tafi duk lokacin da ya dauki alqur'ani ya karanta ko yayi musaffa ko kuma ya karanta ala zahril qalb ma'ana da ka ya zauna yana ta muraja alqur'ani ko wani abu mai kama da haka kana da lada idza salahu in sun zama mutanen kirki ƴaƴanka za su zama maka jari bayan ka mutu amma sun zama mutanen kirki to na daga cikin hanyoyin da kwadanka zai zama mutumin kirki shine ka hada shi da wannan hanya ta alqur'ani tarbiyatuhu ala da'ati llahi wa da'ati rasulihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abinda ake tarbiyantar yara daga shekara 7 zuwa 14 ka tarbiyantar da shi akan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abinda yake na uku ka tarbiyantar da danka tarbiyantar da yarka akan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min aujabil wajibat yana daga cikin muhimmai na wajibai yana daga cikin manya-manyan wajibai alal walidain akan iyaye tarbiyatal abna tarbiyar ƴaƴansu ala da'atillahi akan bin Allah zaman to ka tarbiyanci ƴaƴanka suna bin Allah gurgudu wa da'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ka tarbiyanci ƴaƴanka akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi amrillah da kuma girmama al'amarin Allah ka karantar da su ganin girman Allah ganin girman addinin Allah ganin girman al'amarin Allah ko umarnin Allah wa amri rasulihi da kuma ganin girman umarnin manzon Allah in sha'ani ya danganci manzon Allah danka ya zamto yana ganin girman wannan al'amari to wannan yana daga cikin aikin da zaka yi wajen kaga ka tarbiyantar da ƴaƴanka sun zama mutanen kirki lalle ka tarbiyantar da su akan wannan zamto suna bin Allah suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna girmama umarnin in yazo daga Allah in dai umarni yazo daga Allah sun saba suna iya ajiye umarnin kowa hadda ma mahaifin nasu in umarni yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa tsayawa su kwatanta to ai wani ma yace kaza kowa ne shi kuma ga ra'ayinsa a'a kawai in dai manzon Allah yace to kawai shikenan za su ajiye umarnin kowa ba sa sauraron kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kai ka yi aiki muhimmi kuma ka tarbiyantar da yayanka akan abinda ake bukata wa yuzakkaru bil ayat kuma a dinga wa'azantar da su ana tunatar da su ta hanyar karantar da su ayoyi wal ahadith da hadisai addallati ala da'atillahi waɗanda suke nuni akan bin Allah wa da'ati rasulihi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa man yuti'illaha war rasula duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a fa ulaika waɗannan ma alladhina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah yayi musu ni'ima minan nabiyina su annabawa kenan wasiddiqina dan kaka ce minan nabiyina daga annabawa kenan ba kowanne cikin annabi kenan Allah ya masa ni'ima ba ko da haka minan nabiyina su annabawa zai zama tare da waɗanda Allah yayi musu ni'ima su waye sai kace su annabawa wasiddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wasalihi da nagartattun bayi salihai wa hasuna ulaika rafiqa madalla da ainihin wato abota da waɗannan an gane kai an fahimci wannan madalla da waɗannan abokai a ce waɗannan su ne ɗanka zai tashi a cikin su domin duk wanda yayi wa Allah da'a a kwadaitar da yaro irin wannan a dinga karantar da shi wannan in ka bi Allah in ka bi manzon Allah to zaka kasance tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima annabawa ne siddiqai ne shahidai ne salihai kuma kaga ka zama cikin wannan tawaga ai kankan kamore abota da irin waɗannan mutane tayi kyau suratul nisa aya ta 69 wa da'atullahi yuwa Allah da'a taqtadi ifradahu tana hukunta kadaita shi bil ibadati da ibada wa adamil ishraki bihi da rashin yin shirka da Allah wannan yana daga cikin abin da zaka koyar da danka ka tarbiyance shi akan tauhidi ka kuma tsoratar da shi da kuma kyamatar da shi shirka domin haka ce yi wa Allah da'a babu babbar da'a da za a yi wa Allah sama da kadaita shi da bauta da kuma ainihin wato rashin yi masa shirka wa taqtadi mahabbatur rasul kuma kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana hukunta da'atuhu fi ma amara yi masa da'a cikin abin da ya bada umarni taqtadi da'atuhu fi ma amara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a cikin duk abin da ya bada umarni ko yayi dadi ko bai dadi ba wannan yana daga cikin ainihin wato abinda bin manzon Allah yake nufi wa tasdiqahu fi ma akhbara da gaskata shi cikin abin da ya bada labari wajtinaba ma naha anhu wa zajar da kuma nisantar abin da ya hani kuma ya tsawatar wa alla yu'badallahu illa bima shara'a kuma kada a bautatawa Allah madaukakin sarki sai da abin da ya shar'anta to wannan shi ake nufi da yi wa manzon Allah da kad dan ka taso da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana ta karami a marhala irin wannan ya saba saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai bada umarni ya aje umarnin manzon Allah ya bi umarnin wani kato to kaga an samu matsala manzon Allah ya bada labari amma ya kamu da wani virus da yake ganin wannan labarin ya hankali zai kama tun yaro yana wannan marhala baka ilmantar da shi ba har wata falsafa da hayaniya ta shiga kansa har ya zamanto yana inkari game da wani labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zamto yaro ne mai nisantar duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya tsawatar in dai annabi ya ja layi to baya iya tsallakawa wannan yana daga cikin abin da zaka tarbiyanci yaranka akai wa Allah ya ubadallah ya kuma san cewa ba a bautata wa Allah sai da abin da manzon Allah ya zo da shi na shari'a ba kada ya zamanto mai gaba gadi kawai ya sa gabansa kawai ya bauta yanda yake so a'a ba a bautata wa Allah sai da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga yanda Allah yace a bautata masa to wannan in danka ya samu wannan to yana yi wa manzon Allah da'a ba wai kawai so ake ka dinga da'awar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baki da kuma da'awar yi masa da'a ba amma aikin ka baya nuna haka wa yuhadhara wa yuhadharu min alma'asiya sannan a tsoratar da shi daga min ma'asiyati llahi min alma'asiyati lillah wato wa yuhadharu min alma'asiyati lillah a kuma tsoratar da shi game da saba wa Allah walil rasul da saba wa manzon Allah wa annaha a kuma karantar da yaro ya san cewa saba wa Allah da saba wa manzon Allah sababul lidukhulin nar dalili ne daga cikin dalilan da ke jefa mutun cikin wuta cikin abin da zai kai mutum wuta akwai sabawa Allah akwai sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka an tsoratar da yaro yana jin tsoron ya sabawa Allah saboda baya so ya shiga wuta an tsoratar da shi sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan an ga ya mai sabawa manzon Allah wuta jahannama Allah zai jefa shi qala ta'ala Allah ta'ala ce yawma tuqallabu wujuhuhum finnar ranar da ake jujjuya fuskokin su a cikin wuta ya kuluna zaka dinga jin suna cewa ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasula kai can mu ina ma mun yi wa Allah da'a mun yi wa manzon Allah da'a to kaga kar danka kai ga wannan ka ga ya masa cewa in bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba to dama an ce ranar tashin alkiyama an sa su a cikin wuta irin masu wannan to za a dinga jujjuya fuskokin su in nan ta kone a juye nan ita ma ta kone suna cewa kai can mu ina ma a duniya mun yi wa Allah da'a ina ma mun yi wa manzon Allah da'a Suratul Ahzab ayata 66 waliyakunnal walidat walidan waliyakunil walidani waliyakunil walidani qudwatan salihah sannan iyaye su zamto ababan koyi na gari akwai abubuwan da ba zaunar da yaro kai ka karantar da shi ba kawai da ya taso a haka ya ganka wato koyarwa a aikace ba kawai zama da zaunar da shi zakai kai ta cika shi da surutu ka ga ya ma aya kaza da kyau kaza ba kyau amma in yana zama yana kallon rayuwa ka sai ya ga abin da ka faɗa ba ka yi abin da ka hana shi kuma kana yi to gaskiya karantarwa a aikace ta fi tasiri fiye da karantarwa da baki karantarwa a aikace ta fi karantarwa da baki tasiri da haka zai fi tasirantuwa da abin da ya ga kana yi a aikace fiye da abin da kake gaya masa to shi yasa malam yace lalle iyaye su zamto wasu ababan koyi na gari ga ƴaƴansu kana ashar kana wasa da sallah yana kallon ka baka zuwa sallah asuba baka yin sallah asuba sai rana ta fito yana kallon irin wannan abu ne mai sauki yaji kana ta zage-zage kana maganganun da ba su kamata ba kana ƙarya kana gida a turo a kace baka nan tana kallon ki kina ha'inci kina fita ba da izinin babanta ba tana kallo kina yin abin da yake ba daidai ba a cikin gida da ita take raka ki zuwa wajen malami ko boka kuma ki da yake ce mata bokanci ko zuwa wajen boka ba kyau to dan haka kai zaka zama qudwatun hasana ka zama abun koyi kyakkyawa ga danka ki zama abar koyi kyakkyawa ga yarki wannan shine abin da ake bukata fimtithalihima li amrillah ta yanda iya wato lil ibni gada fimtithalihima li amrillah wajen aiwatar da umarnin Allah wa amrin rasul da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ga da Allah ya umarni kai ma nan da nan kake aiwatarwa in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni su ga nan da nan kake ainihin wato wato bin wannan umarni din to wannan yana daga cikin abinda ƴaƴanka da izinin Allah za su taso a irin salon da suka ga ka taso yanda suka ganka suka budi ido suka ga kana yi suka ga mahaifiyarsu tana yi to wannan abun zai musu tasiri kuma da shi za su taso da shi tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil amr yana daga cikin abinda ainihin wato ake bukata ga iyaye wajen tarbiyantar da ƴaƴansu su tarbiyantar da ƴaƴansu san malamai wa wulatil amr da kuma shuwagabanni majibunta al'amari wannan yana daga cikin abin da yake na babun tarbiya kuma wannan tana daga cikin tarbiyar da ta yi karanci a cikin al'ummarmu shi yasa malamai ba su da martaba shi yasa shugabanni ba su da kima saboda da wahala ka taso amma a duniyar da za ka ga akwai wannan ana nuna ma kima da martaban malami in aka ce wannan malami ne da a gari ko a unguwa to wallahi za ka ga kimar sa a cikin al'ummar da yake raye ba karamar kima bace a da an gaya mana ma in baƙon malami ya zo gaggawa ake a bashi gurin zama kawai in dai kana da ilimi a da to ka cancanci dukkan mutuntawa da kimantawa da taimakawa a cikin al'ummar da ka zo cikin su ina fata an gane wannan yana daga cikin abin da muka gada kuma muka watsar da yawa duk manyan malamai da kake ji ko a garin nan ko na alkur'ani ko na littafai za ka ga duk daga wasu wurare suke
asalin gidan duk wani karatu zaga asali ba anan yake ba daga wani guri ko kaka ko kakan kaka ya taso irin yawo irin na karantarwa da da'awa kaje can ka karanta ka yada zango daga nan mutun yazo ya zauna sai mutanen gari su rike shi wani lokaci sai a bashi yar gidan da ya sauka sai a bashi yar gidan ya aura ba san iyayensa ba ba san daga inda yake ba ya cancanci haka saboda ilimi kuma ba zai yi yunwa ba ba zai yi kishirwa ba ba za ka ganshi da tsummokare ba ba za ka ganshi cikin rayuwar kunci da talauci ba ba za ka ganshi cikin kaskanci ba a cikin kima da martaba da babbar riga da mai aska da alkyabba da rawani haka zaka dinga ganin sa kafin a zo a hure kunnan mutane su zaman to malaman su ba su da martaba malaman su ba su da kima malaman su ba su da daraja malaman su ba wannan in ka kalli wannan illar da wannan da sisar da aka yi wa mutane da su kansu shugabannin domin wayannan abu tools wannan tuwasun guda biyu da malamai zaka ji muka zo wajen karanta ayar wa ulul amri minkum mai malamai suka ce ulul amri fa malamai ne da shugabanni idan darajar malami ta fadi ba abin da zai hana ta shugaba ta fadi domin ulul amri malami ne ulul amri shugaba ne su wa'annan suna jagorantar mutane a addini su kuma wa'annan suna jagorantar mutane a mulki suna da alaka da juna mai karfi to an waye gari duk guda biyun babu mai daraja da kima yanzu ba wanda ya wuce a ci mutuncinsa ba wanda ya wuce a zage shi ba wanda ya wuce a ainihin wato a gaggaya masa bakakken maganganu cikin shugabannin ko cikin malaman babu to kaga yana daga cikin abin da zaka karantar da danka cewa malami yana da daraja kuma ko yanzu za ka ga abu kankani yaro zai je ya fada yaro fa yafi ka gaskiya in dai kana karantar da yaro in yaro yazo ya fada kawai an yadda kuma za a iya daukar mataki ba tare da an tuntubi malamin su ba za a iya zuwa a ci zarafin malami a ci mutuncin sa a gaggaya masa magana saboda ya hukunta yaro ko ba a zo an ci mutuncinsa ba to akan yi maganganu na batanci da zagi da abin nan a gaban yaro saboda mugun malami ai azzalimi ne wannan malamin ai kaza kaza ne yaro yana ji yanzu me ka koya masa ko kwanan nan wata tazo tana ta huce yarta ta yi wani laifi sai malamar ajin ta ce ta yi mata wani horo yarinyar da ta ce sai ta kakkara maganganu saboda ka san su kansu yara sun fahimci kaman wata alaka ce mai tsami tsakanin iyaye da malamai ba su da aiki sai annamimanci kuma iyaye sun kasa gane haka kullun kokari suke su faɗo wani abu da za a ce malami bai kyauta ba in ma kuskure malami yayi na daga cikin abin da za ka yi na girmama malami karka nuna wa ɗanka cewa malamin yayi kuskure gara ka zo ka tattauna da malamin cewa ga abin da ya faru amma dai malam ina ganin a babin shawara ka bada shawara banda masu zuwa su jawo zuga a zuwa daki malami duk ba ana haka yanzu ka ce ɗanka yayi albarka ta taho tana huci uwar yarinyar muna daga cikin mu biyu muna tsaye abin da na gaya mata jikinta yayi sanyi nace kin ga wallahi kuma malamai kullun ba mu da aiki sai mu gaya wa yaran nan su ga girman ku din malami zaka dinga jin yana in kana so ka gama lafiya ka bi iyayenka ashe muna daga cikin masu taimaka muku da tankwara yaran nan su gane martaba ku su gane girma ku da daraja ku su bi ku to mu me yasa kuke gaya mun su ci mutuncin mu me yasa kuke zubar da kiman mu da mutuncin mu a gaban su me yasa ba ku iya jurewa mun yi aikin alheri ko mun yi kirki guda bakwai ko takwas me yasa ba ku kallon sa in muka yi kuskure ɗaya ko biyu me yasa ba wani malami da zai zo ya dinga cewa ka je kai wa babanka rashin mutunci ko ka ci zarafin babanka ko ka daina ganin mutuncin babanka ko ka ci mutuncin mahaifiyarka ko ka daina ganin darajarta kuma kullun abun da nake ta maimaitawa shine iyayen mutun kala biyu ne na taɓa faɗa a wata munasaba iyayen mutun kala biyu ne akwai iyayen da suke gina mai gangar jiki akwai iyayen da suke gina mai ruhi lalle ba za ka ga malami ya dauko abinci ya baka ba ba za ka ga ya dinka ma riga ba ba za ka ga ya siyo ma takalmi ba ba zai ba ka kudin wanki ba ba zai ba ka kudin ka je kai kaza ba duk baya irin wannan saboda akwai babanka da yake daukan wannan bangaren dan kai a gina ma gangar jiki ka ci ka sha ka sa sutura in ba ka da lafiya kai ka asibiti to amma ka sani kai din nan bangare biyu ne akwai gangar jiki akwai ruhi to shi malami gaba mafi tsada mafi muhimmanci shi kuma shi yake renan ka ana shi yake renan ruhinka domin aka ce ruhinka ya rushe to gangar jikinka ba ta da fa'ida gangar jikinka ba ta da wani amfani in ruhinka a rarake yake to shi malami shine mai ba wa ruhinka abincinsa shi kuma babanka shine mai ba jikinka abincinsa to sai maimakon a fahimci haka kuma na ga iyaye nake na gaggaya wasu iyaye nace kuma kullun za ka ga tsakanin malami da iyaye wato mataimaka juna ne abinda kuka yi a gida tunda gurin da ake samun tarbiya mafi tsoka da gida ne makaranta to abinda kuka yi wa yara a gida to in suka zo makaranta sai makaranta ta dora abinda makaranta ta dora in yaje gida sai kuma nan ma sai a dora ba mu warware junan mu haka yake kamata na iya tuna lokacin da in malami ya dake kaje ka fada a gida sai an kara ma dan haka ba ma gulma ban zancan kaje ka ce ma malam yayi ma kaza ka ce malam din a'a ba kama isa ba kana cewa ai na a makaranta an dake ni malam ya wato mita kake kenan wato ba kyauta ma ba to daga cikin dan a nuna ma malamin nan ya isa ma wannan hukuncin kuma ba zalunta kai ba kuma ko mu ne zamu iya maka fiye da wannan hukunci sai a kara maka in kai wa malami laifi babanka ya ce sai kaje ka bada hakuri duk za ga an taso da irin wannan tarbiyar lokacin mutane suna cikin hayyacin su wato tabin aljanu bai taba su ba dan ka san yanzu akwai wannan matsalar a cikin mutane harkar aljanu sun shiga cikin jikin mutane da yawa dan haka mahabbatul ulama wannan ita ma tarbiya ce mai zaman kanta ka zaunar da ɗanka ka dinga tarbiyantar da shi a kan ya zama mai san malamai kar ya zama tsakaninsa da malamai adawa ce a'a kamata ya tsakaninsa da malamai soyayya ce girmamawa ne mutuntawa ne ba malamai ba wawulatil am ka karantar da ɗanka tarbiyantar da shi a kan ganin girman shugaba kar ya kalli shaksiyar shugaba kujerar zai kalla duk yanda shugaba ya kai ga lalacewa ina tabbatar maka samuwarsa yafi rashinsa kuma duk yanda ya kai zaka ga fa'idarsa da irin abubuwan da yake yi suna da yawa sai dai wasu abubuwan ba lalle ka iya sani ba musamman idan shugaba ne wanda yake an samar da shi ta hanyar da irin musulunci yake so a samar da shugaba to zaka ga shi ma nan wani jigo ne a cikin rayuwarka da haka wa'annan abubuwan guda biyu ana son a cusa wa yaro lokaci guda ya zamanto ya taso da san malamansa na addini da masu koyar da shi rayuwa an karantar da shi an tarbiyance shi a kan san shugabanni da an ji ya zagi ko gwamna ko shugaban kasa ko kaza a tsawatar da shi a ce kul ka sake yi ba kyau amma duk wannan yanayin fa sai ga yaro bai ma san inda aka dosa ba har yanzu amma sai ka ji ya kundumo zagi saboda ya ji su manyan suna yi so sai zamto sai ka rasa waye kuma mai daraja waye kuma mai kima malami an zazzage shi shugaban da ya sauka bai tsira ba shi ma an ci mutuncinsa wanda yake kai shi ma an ci zarafinsa mai hankoran ya hau shi ma bai kai labari ba haka za mu zauna ba mai cewa ayi ba mai cewa a bari ba mu da wani shugaba wanda zai iya jagorantar mu ya dora mu akan abin da ya dace ba mu da wani malami da zai iya gaya mana gaskiya ya ce mana mu yi kaza kan mu yi kaza haka za mu zauna karazibe babu wani mai fada aji a cikin mu wanda wayannan abubuwan guda biyu su ne masu fada aji ulul amri wayannan ne Allah ya sa mu gane min al umuril muhimma na daga cikin al'amura masu muhimmanci allati yanbaghi lil aba wa'idan da suka kamaci iyaye maza
wal ummahat da iyaye mata al inayatu biha kulawa da su tarbiyatul abna karantar da yara ala mahabbatul ulama akan su kaunaci malamai wa wulatul amri da kuma shugabanni li'anna al ulama saboda malamai warathatul anbiya magadan annabawa ne wal ulama su kuma malamai su kuma wal anbiya su kuma ainin wato annabawa lam yuwarithu dirhaman wala dinaran basu bar gadan dinare ba ko dirhami innama warathul ilma ilimi suka gadar faman akhazahu akhadha bihadhin wafirin wanda ya riki ilimi to yayi ruko da wani kaso mai kauri min mirasihim daga gadan annabawa wannan hadisin yana da tsayi akwai wata kissa a cikin sa asalin hadisin hadisi ne wanda Kathir ibn Qais ko kuma Qais ibn Kathir kamar yanda Imam Tirmidhi shi a ruwayar sa Qais ibn wato ibn Kathir ne Qais bin Kathir ko Kathir bin Qais yace wata rana ina zauna a wajen Abu Darda a masallacin Dimashq sai ga wani mutum yazo da wannan mutum yazo sai yace ya kai Abu Darda na zo maka tun daga Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina nake tun daga Madina ya tako yazo har Dimashq li hadithin yace saboda wani hadisi balagani da labari yazo min annaka tuhaddithu bihi kai ne kake karantar kake zantar da wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nazo inji daga bakinka ka duba fa ka duba kimar da daliban ilimi suke da ita tun daga garin Madina yayo takakkiya har garin Dimashq wajen Abu Darda dan yaji hadisi guda daya Abu Darda bai karantar da shi ba sai da ya tabbatar da cewa neman ilimin ne ya kawo shi shi yasa sai da ya fara tambayar sa sai ya ce ma ja'a bika tijaratun babu wani kasuwanci da ya kawo ka kuwa amma ka taso yace ba wani kasuwanci amma ka taso tun daga Madina har Dimashq yace kware kuwa to ko kuma bayan wannan hadisin da kake so ka ji kuma kana so ka kaiwa wasu ƴan uwanka anan ziyara ko wasu abokanka ko kana so kai wata harka anan nan ma mutumin yace ko ka dan babu an ce Abu Darda yayi masa wannan tambayar ne dan ya gane dalilin zuwansa anya saboda ya ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam guda daya yazo Dimashq Abu Darda sai da ya tabbatar da cewa wannan mutum ba yazo bane dan kasuwanci ba wani abu ne na duniya ya kawo shi ba ba abun da ya kawo shi sai dan yazo ya ji wannan hadisin daga Abu Darda to lokacin da Abu Darda ya fahimci niyyar wannan mutum niyya ce mai kyau niyya ce ta neman ilimi kuma sannan wannan tafiya ta sa tafiya ce ta musamman dan neman ilimi to sai Abu Darda ya ce to yanzu zan baka karatu amma da naji kawai ka san wani sai ya ganka kawai sai mallan dama ina son ganin ka wallahi akwai wata tambaya kawai ganin ka ya arha sai ya ganka azan sai mallan wallahi dama an ba damuwa akwai wata tambaya to kaga wannan zaka iya ce a kaje uzurin ka in ka shirya zaka yi tambaya sai ka zo musamman sai ka zo kai tambayar haka yake mata da haka da ya fahimci cewa wannan yazo neman ilimi sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah yana cewa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila aljanna wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilm qala wa innal alima layastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard والهيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وانا حديث ina ganin lokacin zai isa mu karanta shi to ina ganin mu tashi kan wannan hadisin na dauko shi ne gaba daya insha Allah sai mu bashi zuwa darasi na gaba
insha Allah sai mu shigar da shi cikin darasin gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin.